أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا الله سبحانه وتعالى ديساك هذا مؤونا أوليمي البركة دومين تي قباء تكين تفسير القرآن بيقرما. Yau muna 17 ga wata na Ramadan, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai, wanda ya dace da 22 watan 5 miladiya ta 2019. A jiya mun tsaya cikin suratul Zumar, mun tsaya aya ta 36. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka bil ladina min duni wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ubangiji yake cewa wai shin alaysa Allahu, shin Ubangiji bai kai ba ya wadatar da bawan shi game da duk wani abu wanda yake ba shi ba a daidai lokacin da wai khawfunaka bil ladina min dunihi, mutane suna kokarin sanyawa mutane tsoro a tsoratar da kai da wani abu ba Allah ba. Daga lokacin da kuma wannan tsoro ya shige ka, to kai kuma rayuwarka ta riga ta falfalce. To shine ana Allah yake jan hankalin masu imani ya zamanto ka wadatu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bi ma'ana Allah ya ishe ka. Tunda dukkan wani abun da ɗan adam yake bukata a rayuwa da duk abun da ɗan adam yake bukata na akai a kawo, to wannan abu shi ko mallaka ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. A lokacin da bawa ya dogara ga Allah, to Allah ya wadatar mishi. Sai Allah yake cewa wa man yudlilillahu, dukkan wanda Allah ya batar da shi, fama lahu min had, babu wani wanda zai iya shiryar da shi. Daga shari'a take ta Allah ce subhanahu wata'ala, daga shake shiryar da wanda ya ga dama. Sannan Allah ya ce wa man yahdillahu fama lahu min mudil, alaysa Allahu bi'azizin dhi intiqam. Wa man yahdillahu, dukkan kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi, wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi, to fala mudilla lahu, babu wani wanda ya isa batar da shi. Sai Allah yake cewa alaysa Allahu, shin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, alaysa Allahu bi'azizin, shin Allah ba shi bane mabuwayi, zintiqam, ma'abucin intiqami. Abinda yake cewa ma'abucin intiqami, ma'ana mutum ya aikata aikin da Allah zai kama shi, to Allah madaukakin sarki shi ne mai tsananin kamu ga dukkan wanda ya saba mishi. Wannan aya ita ma Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana ɓangare na biyu. Can ɓangaren farko, dukkan wanda Allah ya batar da shi, to ba mu iya shiryar da shi. Sannan ɓangare na biyu, wanda kuma Allah ya shiryar da shi, to a ce duniya gaba ɗaya za a yi haɗin gambiza, ba wanda ya isa ya batar da wannan bawan Allah. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari shi a can cikin suratul An'am, a lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya riga ga ayoyi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan yin imani. Karshe Annabi Ibrahim yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, bayan ya yi lissani da abin da ya shafi tauraro, da abin da ya shafi wata, da abin da ya shafi rana,
karshe yace kai ya ku mutane na inni bari ummin mata abudu ni na barranta na yi baran baran ba ni ba abin da kuke bota ba wanda ba Allah to shi ne Allah yake cewa wahajjahu qawmi mutanen ku ke suka mishi jayayya menene jayayya da suka mishi suka nuna musu cewa bai isa ba ya taka matsayin da zai ce ba zai bota waɗannan kuma kan nasu ba shi kuma annabi Ibrahim sai ya rantsuwa da Allah wallahi la aqidanna
asramukum ba'da an tuwallu mudbirin yace wallahi sai nayi wata kullu kullu
game da waɗannan allolin naku a lokacin da kuka juya baya suna juya baya ko faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ya kama allolin nasu wanda suke takama da su ya daddatsa su daddatsawa la'allahum ilayhi yarji'un dan su komo zuwa ga waɗannan allolin nasu su tabbatar da cewa to wanzu ga alloli an kakkarya su Allah ne amma an kakkarya su gaba daya annabi Ibrahim sai ya bar babban nasu illa kabiran la'allahum ilayhi yarji'un waɗannan mutane suna dawowa sai suka shiga jaji tsakanin su suke cewa man fa'ala haza bi alihatina waye ya aikata wannan kasassaba kuma ana waye aikata wannan aika aika game da allolin innahu lamin az-zalimin lalle wannan yana ɗaya daga cikin azzalimai sai suka ce a'a sami'na fatan yankuruhum يقال له ابراهيم
yace ai mun ji wani saurayi wani matashi yanzuruhu yana muna da ambatan waɗannan allolin namu yuqalu lahu ana kiran shi da suna ibrahim sai aka ce to fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadu qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanzuruhu a takaice dai annabi Ibrahim ya so ya ba su darasi a aikace su gane cewa waɗannan abin da suke bautawa din tarkace ne ba kayan bauta ba ne to amma da yake Allah bai nuwace su da su shirya ba sai suka kasa gane darasin da annabi Ibrahim ya so ya ba su ya ce yo ai tun da allolinku ne kuma ga wannan katon Allah a tsaye tunda shi ne babban gumke sai ya kashe shi ya bar shi an kuka zo ya ce fas'alu ku tambayi shi wannan katon waye kashe wannan kankanin allolin da suka buɗe baki mai suka ce kaga a lokacin kamata ya sai kin su lura cewa to shi ho wannan kekan din yana tsaye a nan aka zo aka kashe allolin kankana amma kuma idan ja gagara ya iya bada ma bayani akan waye kashe wannan kankanin allolin kaga kenan fuskantar ta abota musu ba amma da suka ɗaga baki suka ce a'a laqad alimta ma haula yanzuqun ai ka san ba sa magana dan me zaka ce mu tambaye shi to shi yasa shari'a ta Allah ce kaga lokacin da ya iske mahaifin shi yake cewa ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni qad ja'ani min al ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya yame wa'azi ya ja hankalin mahaifin shi ya babana kar ka bauta wa shaytan ya baba kar ka bauta wa gumki ya baba kar kai kaza baban da ya daga baki sai ya ce araghibun anta an alihati ya ibrahim yace la illam tantahi in baka bar wannan abin da kake kira ba na azu abota wa wani Allah daya la arjumannaka zan jege ka wahjurni maliya kuma tahi ka bani waje kaga shiriya ba ta samu ba daga ga daya ya shirya ya fanci inda aka dosa sannan a daidai lokacin daga mahaifin da ya yi shi shekaru a duniya wanda ya yi shi sanin ya kamata da cancanta da dacewa amma kuma shi ya kasa fahimta daga shirya tana hannun Ubangiji subhanahu wataala shi ne Allah yake babu labari a nan cewa dukkan wanda Allah ya shiryar da shi to ba wanda ya sai batar da shi kamar yadda wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda ya sai shiryar da shi an yi ta yi duk irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da bayani yake jawabi yake tsayawa da jajircewa akan yin da'awa kiran mutane zuwa ga su fahimci daidai amma dai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu karkashin wata samaniya wadda ta hada shi da shi da su Abu Jahal su Utuba su Abdullahi dan Ubayy dan Salul waɗanda suna cikin wanda za su tuki tuta a gobe kiyama ta kafirci amma tare a cikin gari guda suna numfashi da manzon Allah amma su kan musulunci ba saboda mi saboda shari'a ta Allah ce yanzu Abu Talib mahaifin Ali kaga ba irin abinda manzon Allah bai yi ba akan yafanci inda aka dosa amma Abu Talib akan wannan millat ta Abdul Muttalib akan ta mutu bi ma'ana ya mutu akan kafirci duk da irin da manzon Allah yake son shi yake kaza amma bai amshi gaskiya ba dan haka shari'a ta Allah ce shine Allah yake ce alaysa Allahu wa shin ubangiji subhanahu wataala ba shi bane ba magwayi ma'abucin kamu ga dukkan mutumin da ya zama to ya saba wa Allah subhanahu wataala tabbas haka ne yanzu aya ta gaba sai Allah yake cewa wala in sa'altahum inda zaka tambaye su waɗannan qurayshawan da ake dauki ba dadi tsakanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace su ƙaryata inda zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ardh waye mahallicin sammai guda bakwai waye mahallicin kassai guda bakwai kamar yadda sammai suke guda bakwai su ma kassai guda bakwai ne hadisi ya tabbata akan haka a cikin hadisin nan wanda yake magana cewa duk mutumin da ya zalunci daidai da dalil guda kamu guda na hannunka kai zalunci a saman gonan wani ko ka ci iyakar wani ko kai kaza manzon Allah yake cewa za a giggigo daga ƙasa ta bakwai ta dora maka a saman kanka gurgudun wurin da kai zalunci zaka zo da shi gobe kiyama to inda zaka tambayi Qurayshawa wanda suke ta rikici da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan waye halicci sammai da kasai Allah yace la yaqulunna Allah da zasu ce maka Allah ne zasu ce sun yarda Allah shi ya halicci sammai shi ya halicci kasai shi yake jujjuya al'amura shi yake kawo dare shi yake kawo yini shi ya halicci duwatsu shi ya halicci dabbobi ya halicci itace da duk abin da suke gani sun yarda cewa Allah ne halicce su a dalilin haka malamai da suka duba alqur'ani mai girma da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dalilai wanda suka kai suka kawo sai suka ce tauhidi yana kasuwa ne kashi uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya sannan akwai tauhidul asma wa sifat akwai tauhidul rububiyya idan aka ce tauhidul rububiyya wannan shine ayar da take magana akai bi ma'ana tauhidullah fi af'alihi dayanta Allah a cikin aikin Allah wahalici sama aikin wane ne aikin Allah ne sai ka ce ka yarda Allah shi kadai halitta sai ce wani iya tauhidul rububiyya wahalici kasa wahalici dan adam wahalici dabbobi wahalici itace ka ce Allah ne wannan wani iya tauhidul rububiyya kenan dayanta Allah a cikin aikin Allah to wannan bangaren hatta da Qurayshawa ba a samu matsala tare da su mutun daga Allah yana ba mu labarin wala in sa'altahum bal khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah sun yarda su ba sannan kaso na biyu shine tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya bi ma'ana ifradullah fi af'alil 'abd dan adam bawa in zai yi aiki ya dayanta Allah a cikin aikin da zaka yi kai ka dayanta Allah a cikin shi wannan shine tauhidul uluhiyya bi ma'ana in zan yi sallah in yi dan Allah in zan karanta qur'ani in yi dan Allah in zan yi biyayya ga mahaifa in yi dan Allah in zan taimaka in yi dan Allah sadaka zan yi in yi dan Allah me zan yi in yi dan Allah wannan shi ake cewa tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin aiki na ni in zan aikata in yi dan Allah kar in sanya mishi kishiya to a wannan kasan na biyu tauhidul uluhiyya anan ne aka rika dauki ba da tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da waɗanda Allah ya turo shi wajen su a matsayin manzo su a tafir ba su yarda ba a ce cewa wai kawai idan ai za a aikata aiki a aikata shi zuwa ga Allah kai tsaye a su suna da sai an yi biye-biye sai an biyo wajen su Lata su Uzza su Manata su kaza da sauransu kamar yadda a yau wasu suke ga cewa bakka da ikon da zaka bauta wa Allah kai tsaye dole sai ka yi biye-biye daga wajen wasu malamai ko shehunai yanzu wannan kasan na farko tauhidur rububiyya da aka samu ittifaqi hatta da Qurayshawan sun yarda da shi wallahi a yau a cikin wasu mutane da suke dangana kansu zuwa ga addinin musulunci akwai matsala a bangaren tauhidur rububiyya din ma halittar sammai da kasai da dan adam ba su yarda suka sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya ba tunda mutum zai bude bakin shi ya ce shehun shi ko waliyin shi shi ya halitta shi ya kwaba halittar shi bai yarda tauhidul rububiyya ba kenan. Yanzu irin waɗannan mutane su Abu Jahal sun yi su imani, tunda su Abu Jahal ba a samu matsala a tare da su a ɓangaren da ya shahi tauhidul rububiyya, an samu matsala da su ne a ɓangaren tauhidul uluhiyya wajen ɗayanta Allah a cikin aikin bawa, amma ba a samu matsala tare da su wajen ɗayanta Allah a cikin ayyukan shi. Amma a yau da sunan musulunci da sunan son manzon Allah da sunan son ahlul baiti waɗansu sun ɗauki kansu sun ɗora a matsayin cewa su hatta da ɓangaren tauhidul rububiyya suna da ja da Allah subhanahu wataala. Sannan kaso na uku na ƙarshe na tauhidi shine tauhidul asma was sifat, tauhidi ɗayanta Allah a cikin sunayen shi da siffofin shi. Nan dukan ku za ku iya zamantowa shaida, mutane suna waƙe su ɗauki siffar Allah su baiwa wani malaminsu, su ɗauki siffar Allah su ba wani shehunsu, wani ya ɗaga bakin shi yana cewa shehun shi shine lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Kaga siffar Allah ce bai aiwa ba, siffar shi ce ba a aihe shi ba, siffar shi ce ba wanda yake tamka ga Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Sai ka daga baki ka ce malamin ka iya da wannan matsayin kenan. A tauhidul asma wa sifat ma anan ma an zubda ka. A taƙaice dai a yau a kowa suke jingina kansu zuwa ga musulunci, tauhidul rububiyya sa da matsala, tauhidul uluhiyya sa da matsala, tauhidul asma wa sifat mu sa da matsala, wanda wannan shi ake cewa ainu shirk, tsantsan tsagwaran shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗancan mutanen da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su, ya yaƙe su saboda ba su yarda da tauhidul uluhiyya ba kaɗai, wataƙila da wani ɓangare na tauhidul asma wa sifat. Amma a yau an samu wasu suna jingina kansu zuwa ga musulunci, ba su yarda da ukun gaba ɗaya ba. Wannan zai nuna maka gaskiyar hikayar da Allah ya bamu game da shaitan da yake cewa a cikin a'rafi, la'udillannahum wala'umanniyannahum wala'amurannahum falayubattikunna azanal an'ami wala'amurannahum falayuhayyirunna khalqallah. Yake cewa la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yace wallahi la aq'udanna lahum siratal mustaqim, sai na zaune musu a saman hanyar gaskiya, ba wanda zai fahimci gaskiya a cikin su. Yace illa ibadaka, sai bayinka, minhum a cikin su, al mukhlasin, wanda suka tsantsantar da bauta zuwa ga Allah daidai ko a cikin su. Daga Ibn al-Qayyim Allah ya rahama a gare shi yake cewa shaitan iya da matakaiya na batar da dan adam. Mataki na farko da yake so ka taka shine kai shirka ga Allah subhanahu wataala. In kai shirka ga Allah to ya san bayyana matsala, ba matsala tsakanin kai da shi, ya san lokacin da zai kafa mumbarin. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Idan ce dan zai yi wannan bayanin a gobe kiyama, ya kafa mumbari, ya san kana tare da shi saboda shirka kake ga Allah subhanahu wataala, shi kuma Allah ya ma kanshi alƙawarin ba zai gafarta wa mushriki ba. Dan haka abu na farko da shi yake so shine kai shirka. Shi yasa zaka ga hanyoyin da ake kira mutane zuwa ga shirka ga sunan burjik a cikin musulunci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa iftaraqatil yahud 'ala 72 firqa waftaraqatil nasara 'ala 71. Sai ce wasataftariqu ummati 'ala 73 firqa ala 73 firqa. Al'umma shi bazan laki ta za su kasu kashi 73, kashi 73, kashi 1, 2, 3 har sai ka ƙirga 70 kuma ya ƙara 3 a sama, wanda kowa daga cikinsu yana da'awar cewa shi ne masoyin manzon Allah kuma shi ne akan addinin musulunci. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kowa iya alfahirin nashi. Manzon Allah ce amma a cikin kashi 73 nan, sintani wa 70 fil nar. Kashi 72 manzon Allah ce gaba ɗaya a wuta suke. Sai ce wa wahidatun fil janna, kashi ɗaya ne a gidan aljanna. Kashi 72 gaba ɗaya suna gidan wuta. Wa kullun yad'i waslan bi layla, kowa yana da'awar kaza, yana da'awar musuluncin, amma kashi ɗaya ne ke kaiwa zuwa ga musulunci ingantacce. Kai yanzu a fi sabilillahi, mutumin da zai ce ya yarda da Allah, ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma yanzu ya riƙa furta cewa shehun shi ko waliyin shi ya kai matsayin da shi ma yana iya tasarrufi a cikin alkawu, zai iya yin abin da Allah yake yi. Wanda kuma wa ma aktaru, irin haka iyanan burjik a cikin wanda suke da'awar musulunci. Kaga musulunci zai yi, amma kuma abin yana ɗauko shi ne daga abin da shi yake so, ko abin da wani ya ɗora shi a kai. Ana karanta musu aya ga Allah abin da ya ce, ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, amma yana ga wannan ɓata lokaci ne, tsanani ne, rashin fahimta ne da sauransu. Don haka ɗan uwa, wajibi ne mutum ya kula da abin da ya shahi addininka, ka ba shi muhimmancin da ba za ka ba komi ba a cikin rayuwarka sama da shi. Kar ka tsaya wani jagorarren ya jagora maka addininka. Kar ka tsaya don wani kara, da wani nuna muna tare, ka tsaya wani ya ɓata maka lokaci, ya ɓata maka lahira. Ka fito sak sunna, sak bid'a, sam kawai. Za ka bauta wa Allah a haƙiƙanin bauta, za ka nisanci duk abin da yake ba addinin ba ne, ba ka sha ma kanka lahira. Wannan kawai shi ne. Duk abin da za ka yi ko ba wanda ba, kana ɓata ma kanka lokaci. Kana ɓata ma kanka lokaci. Ɗan taƙaitaccen lokacin da kake da damar da Allah ya baka, kai amfani da ita tun kafin rashin damar da zuwa. Don haka dai Ubangiji Subhanahu wata'ala shi ne mahaliccin sammai da ƙasai, kuma inda za ka tambaye su Abu Jahal ma za su baka amsa da cewa sun yarda Allah ne. Sai Allah ke cewa ƙul ka faɗi musu afara'aytum wai ku bani labari mana. Ku bani labari. In aradani Allah, qul ara'aytum, afara'aytum ma tad'una min dunillah. Ku ba ni labarin abinda kuke kira kuma bayan Allah, kuke ga cewa la tad'u zada manata da wali da wali da wali za su iya yi muku abinda Allah yake yi. Ku ba ni labari akan abinda kuke kira kuma bayan Allah. In aradani Allah bi durri, idan Allah ya nufaci ni da wani abu na cutarwa ya same ni, hal hunna kashifatu durri, wai shin su waɗancan abinda kuke da'awar bauta ma za su iya yaye muni wannan cutar wadda Allah ya kaddara ta same ni? Me amsa? Za su iya ko za su iya ba? Ba su iya ba. Allah yake cewa ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw istama'una wa in yasrubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu Allah ya ce dha'fa at-talib wal maqlub. Yace ya ku mutane ku saurara ku ji, Allah yana buga misali. Waɗanda kuke kira ba Allah ba, bus su iya halittar kuda a ce a yi haɗin gwiwa na duniya, duk wani wanda yake ga ya giga ya zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe da mutanen da aljannu a zo a halicci kuda ɗaya, wallahi ba iya. Kai a ƙadarta cewa wannan kudan Allah zai nufata a kan ya zo zuwa maka wata cuta, ba wanda ya isa ya yi maka wannan cuta ɗin ba Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk da kana gaba ko yi ɗan ƙarami ne, amma sai ya buwaye ka. Yanzu ka dubi girman sauro, ka dubi girman ɗan adam, sai ya hana ka sakat kai lumfashi. To da ka bawa ya gane girman Allah, ya san cewa dukkan wata damuwa Allah ne yake yaye ta, duk abin da kake tsammani bai sai yaye maka damuwa ba. Yanzu duk macen da za ta zai zawanto manhajinta ne zuwa tsarinta ne zuwa wajen bokaye da ɗan tsubu, cutarwa nawa kika shiga suka kasa yi miki magani sai da aita miki ƙarya ana miki da kike zo ana miki dubara ana amfani da hankalin da kike da afgar da ke dan haka dukkan wanda Allah ya jarrabe shi da wani abu na cutarwa ku ba ni labari akwai wani wanda yace yayi mishi wannan abu na cutarwa in ba Allah ba babu aw aradani bi rahmatin ko kuma idan Allah madaukakin sarki ya nuface ni da wani abu wanda yake na rahama da ni'ima hal hunna mumsikatu rahmati wai shin waɗanda kuke bauta wanda ba Allah ba sun isa sana ba su isa ba kaga wannan shine ake cewa darasi a hili karara ne son ce wanda ya kamata duk balidancin mutum da dakushewa kwakwalwar shi ya kamata a ce ya fahimta ka shiga cikin damuwa wanda kake ga cewa sune kaza sune kaza sun kasa tafuka maka komi sannan kuma ga wani wanda bai yi dasawa da su bai yi shiri da su amma kuma iyanan iya rayuwa daren da kan rahmar da Allah ya rubuta ta same shi da jin dadi da nagarta a rayuwa ta tabbata a gare shi ko ba wanda yake hana shine anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga Abdullahi dan Abbas a cikin wani hadisi hadisi wanda yake mashahuri hadisi sananne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi dan Abbas احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك واذا اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الاقلام واعمل واعمل لله بالشكر في اليقين واعلم ان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وظل صلى الله عليه وسلم يكي هو عبد الله بن عباس يتي عبد الله بن عباس احفظ الله كتيا الله يحفظك الله ذي تيا ني اكي نيجي ده wannan ma'ana ka kiyaye dokokin Allah Allah ne kiyaye ka in Allah ya ce aiki in ya ce a bari ki bari to ke ba Allah zai kiyaye ki amma dukkan dokokin Allah kin tantaka su kin wuce to zan ce ki samu kare Allah bisa su ba ka sani cewa an ka kare dokar Allah to ke ba Allah zai kare ka ihfazullah ka kiyaye dokokin Allah tajiduhu tujahak za ka samu Allah ya shige maka gaba a cikin lamuran ka gaba daya yace ta'arraf ila Allah ka san Allah sirra kai a lokacin kike cikin ni'ima da jin dadi da nagarta na rayuwa a lokacin da akwai kuɗi akwai mulki akwai izza akwai kunciya akwai kaza akwai kaza a lokacin zaka tsaya ka jajirce akan bauta wa Allah idan kai haka ya'rifuka fi shidda Allah zai taimaka maka ya hudda ka daga cikin matsayi idan ka shiga cikin tsanani amma idan ya zamanto kai ɗabi'ar ka ina ganka a masallaci to fa abubuwa ne gaba ɗaya ƙofofin su toshe idan aka ga kin kufa ba laifi sallah aka aka salatul annabi karatu qur'ani zuwa wajen karatu to abubuwa ne suka ja baya to wannan matsala ne ana so mutum ya san Allah ma ana ya bauta wa Allah ya bai ibada ya kula da bautar Allah a lokacin da yake cikin jin daɗi kana shiga cikin matsala automatically Allah ko zai kula da kai amma idan mun to daga an ga a masallaci to kuma an kare ne irin dalili za ka a lokacin da muke cikin kuruciya muke cikin wadata muke cikin aiki muke cikin wane ne ba ma kulawa da addini ba ma kulawa da addini ba ma kulawa da masallaci ba ma kula da karatu qur'ani sai ka je ka ga musabara kan rayuwar ka gaba ɗaya ka kare kaf yanzu ka kuma kare ka inda zaka kai sai ka zo masallaci ke ta mutane jami'i da confusion wajibi ne mutum ya kula da Allah a lokacin da yake cikin nagartar rayuwar shi yake jin daɗi to kai ma idan ka shiga cikin matsala Allah zai kula da kai sannan kuma manzon yake cewa Abdullahi dan Abbas idza sa'alta fas'alillah idan zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka roƙa ka roƙi Allah wa idza sta'anta in zaka nemi kanyo da agaji da dauki fadda'in billahi ka nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ƙarshe mahallin shahid madalla ta ce mashi wa'lam ka sani annal ummata law istama'u, a ce al'ummar duniya gaba ɗaya su haɗu su kaf, duniya gaba ɗaya kwantar kafarta ta haɗu ala an yadurruka bi shay'in, a kan su cutar da kai da wani abu, wallahi ba za su iya cutar da kai da komai ba. Abin da kaga ya same ka na cutarwa, to Allah ya kadarta cewa wacce ƴarwa ne ko wani ƴarwa ne a lokaci kaza a shekara kaza kaza zai same shi. In kaga ya same ka, to Allah ya rubuta da abin zai same ka. Sai manzo Allah ya ce kuma wa'lam ka sani cewa annal ummata, al'umma gaba ɗaya da mujtama'u su haɗu gaba ɗayan su ala an yanfa'uka bi shay'in, akan su amfanar da kai da wani abu. Muzallacin dan ya faɗu ka bi shaidu, ba za su yi amfani da kai da komai ba. In ka ga wani abu ya same ka na amfanuwa, to dama Allah ya rubuta cewa kai kin wani ɗan wani abu kaza sai ya same ka. Kamar da Bahaushe yake cewa rabon kwaɗo baya hawa sama, ko ya hau kuma ya sauko. Da haka wannan shi ne abin da yake wajibi akan mai imani. Kasancewa abin da kake ciki na abin da na rashin jin daɗi na rayuwa, to Allah ne kadarta maka ka koma zuwa ga Allah. In ni'ima kake ciki kuma ka tabbatar da cewa Allah ne ya tabbatar maka da wannan ni'ima, ba wani alhurban wani bace ba. Da zaka zaka ga malamin tsubu da ɗaya da bokaye suna mutane kalubale, in ba dan mu ba kai waye? Ƙarya yake duk abin da ka samu na ni'ima, to Allah ne ya tabbatar da cewa abin da ba ka same shi. Sawa'un ya zamanto ko ta sababin shi ko ba ta sababin shi ba, wannan abin da Allah ya kadarta zaka same shi sai ka same shi. Wannan shine abin da yake wajibi akan duk wani mutum mai imani ya kwana da sanin haka. Abin da Allah ya kadarta maka sai ya same ka. Mai daɗi ne kuma mara daɗi. To shine anan Allah yake nuna wa su waɗannan kafiran su gane girman Allah subhanahu wata'ala ta hanyar cewa wai idan Allah ya cutar, Allah ya jarrabe ni da wani abu na cutarwa, akwai wani gunkin da ya isa ya hana wannan abun na cutarwa ko kuma ya yi mun shi? Babu. Haka kuma a daidai lokacin da idan Allah ya sa na samu wani abu na amfani na rayuwa, akwai wani wanda isa ya hana? Babu wanda isa ya hana. Daga ka zama bawa ga Allah haƙiƙanin bauta, abin da ya same ka mai daɗi daga Allah ne, mara daɗi shi ma Allah kadarta zai same ka. Sai ka huta wa ranka, wannan abu sai baka damar da zaka zamanto abdan lillahi haqqa, ka zama bawa na Allah da gaske. To shine Allah baya ya ambata musu haka, kuma tabbas amsar za ta kasance ba wanda ya isa ya hudda daga cikin cutarwa a cikin gumakanku, haka kuma ba wanda ya isa ya hana wani amfani ya same a cikin gumakanku. Don haka kul ka faɗi musu hasbiyallah, Allah ya ishe ni, bi ma'ana Allah ya wadatar ni, bi ma'ana ni na riƙe Allah ban na buƙatar kowa. Waɗancan abubuwan bautan ku su hubal sulata su uzza da jagwalgwalon ku je ku riƙe gaba ɗaya, ni Allah ya ishe ni. Kul hasbiyallah, ka ce Allah ya wadatar mu, kuma haka ake su bawa kasance. Shi ne Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa madha, fa huwa hasbu, dukkan wanda ya dogara ga Allah to Allah kuma ya wadatar mishi. Bi ma'ana in kika dogara ga Allah to Allah ya kai a dogara da shi kuma ya bada kariya. Sai Allah ya ce ƙarshen ayar alaihi yatawakkalu mutawakkiluna, ai ga Allah ne masu dogara suke dogara. Dukkan bawa na kirki namiji ko mace zai dogara ga Allah ne, baya dogara ga wani abu da shahi, wani gumki, wani wane, suwa da su suka tsaya akan wane, in ba don su ba shi ba kowa ba ne ba, dole ka tashi ka tsaya, ke ma ka tashi ka tsaya, kar ki yarda, akwai shiga gaba da sauran waɗansu maganganu irin na jahilci. Jahilci ne zalla, ba wani shiga gaba. Magana ɗaya ce kawai mutum ya tsaya ya jajirce ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a haƙiƙanin bauta, ka dogara da Allah a haƙiƙanin dogaro, to wallahi Ubangiji sai ya baka kariya. Amma ke ce dama baki da alaƙa da addini, ba baki da rabu a karatu Qur'ani, baki da rabu a dogaro ga Allah, baki da rabu a komai a cikin addini. Shi yasa duk tarkacen da aka turo to iya da gurbin zama a cikin jikinki, saboda ke in ba wata ƙuri'a ƙuri'a shaitan ce. Amma mutumin da ya samu kariya daga Allah, ya dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro, ya mai da al'amuran shi zuwa ga Allah, shi ne azkarus sabah, shi ne azkarus masa, shi ne azkarus nawm, shi ne azkarus dukkan wani ambaton Allah da ake neman kariya cikin iyaka kuma kina yi wallahi ba wanda yake cutar da ke duk abin da ke ga same ki na cutar ko to Allah ya karanta abin da sai ya same ki ki koma ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ya yi ki to akan abin da ya shahi dogaro akwai ayoyi cikin Qur'ani mai girma masu yawa wanda suke magana akan bawa ya dogara ga Allah subhanahu wataala a cikin suratul furqan Allah ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara akan rayayye alladhi la yamut wanda baya mutuwa shine wa Allah subhanahu wataala duk wani abin da Allah zai dogara ga shi sun bala ne kun ne boka ne bai mutuwa yana mutuwa bai rishin lahiya yana rishin lahiya akwai abubuwan da shi da kanshi idan suka tinkaro su bai sai farka kawo kanshi kuri ba kai bai sai ma kanshi wani abu na amfani ko cutarwa ba sai abin da Allah ya kadarta mishi amma sai ka ga anan yana baka maka lokaci baka maka addini kai raba ka da addini kai raba ka da zuciyarka dan haka in zaka dogara ka dogara ala al-hayy alladhi la yamut rayayyen da baya mutuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ya ambata a cikin sunan Ibrahim Allah yake cewa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne masu imani suke dogara duk wanda kaga ya dogara ga wani abu ba Allah ba to bai imani magana kenan tunda Allah ya ce masu imani suna dogara ga Allah kenan mafhumul mukhalafa wanda bai dogara ga Allah ba kenan bai da imani sannan kuma Allah ya ce fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah haka kuma Allah ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu dukkan wanda ya dogara ga Allah to Allah kuma ya wadatar maka Allah ya kai abin da za a dogara da shi a can cikin sura al-anfal aya ta biyu Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun yace sani kadai masu imani su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zuciyarsu take raurawa in aka karanta musu ayoyin alqur'ani suna ƙara musu imani ana karanta qur'ani imani ke yana ƙaruwa ana tafsiri imani ke yana ƙaruwa saboda kina jin abin da Allah yake wadi na aikatawa ki aikata na bari ki bari wannan shi ke ƙara imani sannan kuma Allah ce wa ala rabbihim yatawakkaluna su masu imanin nan su ne masu dogara ga Allah subhanahu wataala ba su dogara ga wani Allah mai girma da buwaya ba haka abin da ke kan mai imani namiji ko mace ya dogara ga Allah subhanahu wataala hakikanin dogaro Abdullahi dan Umar Allah ya kada ra'ayi yace ke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji da kunne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayra tabdu khimasan wa taruhu bitana a wannan hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah ku iyan adam da kuna dogara ga Allah hakikanin dogaro da Allah ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsuwa za ta fita da sahi cikinta a haɗe imana ba komai a ciki amma kuma da marece za ka komo cikinta a cike saboda dogaro da kai ga Allah a kan cewa lalle Allah ba zai bar ta ba ya tubar da ita sai arzuta ta to ana buƙatar bawa ya zama komai dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wani hadisi da ban Anas ibn Malik Allah ya kada da gare shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني اذا خرج من بيته دم كمان da zai huto daga gida yace bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah zaki huto daga gida kace bismillah da sunan allah tawakkaltu ala allah la dogara ga allah wala haula wala quwwata illa billah banni da ƙarfi banni da dabara sai ga allah subhanahu wa ta'ala yuqalu lahu kai da ka faɗi wannan za a ce maka hudita an shiryar da kai wa kufita kuma an baka kariya wa wukita an baka kariya da ya cancanta wa tanaha anku shaitan kuma shaitan zai rika kaucewa yana baka hanya to amma wannan abubuwan gaba ɗaya baka san su ba baka aikata su ba su cikin tsarin rayuwarka kai ma a karan kanka yin ƙwarya ƙwaryar shaitan ne dan Allah yana cewa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ce wa qayyadna lahu qurana'a fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum
abinda kake aikata ba mai kyau bane ba ba ruwanka da ambaton Allah ba ruwanki da ambaton Allah alkari inda ba za ki iya yi ba biki san me ake faɗi ba kawai rayuwa kike haka nan dukun 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 ba abin da ya shahi karantarwa addini a cikin tsarin rayuwarki dole ki haɗu da matsaloli ke ma a kare kanki matsala ce haka mutum ya karanci azkar wannan ɗan ƙaramin littafi hisbul muslim bai kamata mutum ya rabu da shi a cikin rayuwarsa ba idan kana da waya ka same shi a cikin wayar ka zama to kowane lokaci kana tare da shi kina gama sallar la'asar ki zauna inda kika gama sallar la'asar inda ki karanta azkarul masa in bin samu dawo bayan sallar magriba ki zauna ki karanta in kin ƙara sallar asuba ki zauna ki karanta in zaki shiga ban daki ga abin da zaki ci in zaki huta ga abin da zaki ci zaki ci abinci ga abin da zaki ci in kin ƙara ga abin da zaki ci zaki shiga gida zaki huta zaki kwanta zaki tashi a tsakiyar barci ma idan ka farka akwai abin da zaka ci to dole idan ɗan adam ya kula da waɗannan abubuwan ya ga rayuwar shi tana kyau rayuwar shi tana nagarta Allah ya zuba albarka a cikin rayuwarsa amma rayuwa kake waɗannan azkar din gaba ɗaya babu kawai haka kake rayuwa kaga dole a riƙa samun damuwa da matsala a cikin rayuwa da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin masu imani akan su dogara ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah anan ya mana maganar cewa wa alaihi yatawakkalul mutawakkiluna ai ga Allah ne masu dogara suke dogara to anan kuma abinda za mu fahimta a lokacin da bawa ya zamanto ya nisanci bauta wa wurin Allah yana kokarin bauta wa Allah subhanahu wataala to a lokacin Allah sai ya bude kirjin wannan bawa shine ma'anar afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi wanda Allah ya bude zuciyar shi zamanto duk abinda Allah yace abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to wannan abu yana samun karbuwa a wajen ka kai tsaye to wannan shine alama akan cewa wannan bawan Allah ya shirye shi wannan baiwar Allah Allah ya shirye ta Anas dan Malik Allah kada za a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala zata yawm manzon Allah tsira da amince Allah sabata a gare shi yake faɗa wata rana manzon Allah ce atadaruna ayyun nasi aqyas a cikin mutane kun san waye mutumin da kowa wayo wayo da hankali tacecce lahiyayyen hankali wanda bai da matsala manzon Allah tambaye sahabbai qalu Allah wa rasuluhu a'lam sahabbai suka ce Allah da manzo su suka yi sani wanda wannan kuma iya cikin ladabin da sahabbai suke da qala sai manzon Allah yake cewa al-mu'minun yace masu imani sune aqyasun nas sune ma'abuta hankali a cikin mutane sai manzon Allah ya kara musu wata tambaya sai yace fa hal tadruna ayyul mu'minina aqyas to a cikin su ko masu imani kun san su waye masu hankali a cikin masu imani قال الله ورسوله اعلم sabai suka ce Allah da manzon su suka yi sani kala manzon Allah sai yake cewa wanda a cikin masu imani yayi hankali shine aktharuhum lil maut dhikra wa ahsanuhum la fusti'dada shine mutumin da yayi su yawan tuna mutuwa babbar magana abinda mutum baya so yanzu ana cikin mu'amala da kan daga an kai mutu a kai wane baka iya hira ba a daga an toko ana hira rayuwa sai ka rika mutane zancen mutuwa alhali wannan shine abin da ya kamata ki hitinawa a kai shi saboda komai a cikin rayuwarki wannan tuna mutuwan da zaki rika yi shi zai baki dama akan ƙara kyautata ayyukan ki ne ki samu gobe kiyama manzon Allah ya ce a cikin wasu imani wanda ya kowa hankali aktharuhum للموت ذكرى واكثرهم لما بعد استعدادا سنقول وندي تانادي da kimsi mi abinda zai biyo bayan mutuwa aikin mi na aikata yanzu ke yake tambaye kai kini ma ya tambaye kai na a yanzu yanzu na ace din na mutu yaya alaka da kake tsakaninka da Allah subhanahu wataala alaka ce mai kyau ko kuma sabaninta ko kuma kai ma kana shakka ko kuma kai ma banka shakka akan cewa alaƙarka alaƙa ce mai muni tsakaninka da Allah subhanahu wataala to wallahi ka gaggauta gyarawa tun lokacin da kake da dama yawan tuna mutuwa yake ba ɗan adam damar aikata ayyuka managarta aktharuhum aw ahsanuhum la husti'dada qalu
sai sahabbai suke cewa ya rasulullahi fa hal lidalika shin meye alaman cewa mutun yana yawan tuna mutuwa meye alaman cewa mutun yana yawan aikata ayyuka na alheri sai wanda Allah yake cewa qala at-tajafi an daril ghurur at-tajafi an daril ghurur wanda Allah yake cewa mutun ya rika nisantan gidan rudi ina ne gidan rudi duniya idan kaga mutum ya baya bayar duniya to wannan alama ce akan cewa wannan mutumin yana yawan tuna mutuwa kuma yana kintsawa lahira amma aka ga ke hamzarinki gaba ɗaya da kokarinki da kazarkazarkinki a rayuwa duka yana da alaka da abin da zaki samu a duniya in dai maganar lahira ce to kuma kici a baya daga an yi magana kace ai ta akai fattaqullaha mastata'tum amma in aka zo neman duniya kuma kece gaba gaba ba ki a wasa alama ne akan cewa kin fifita duniya akan lahira amma a lokacin da aka zo aikin lahira aka ga kece gaba har ana mamakin ki wacce kokarinta yayi yawa to wannan alama ne akan cewa lalle kina tuna mutuwa kuma kina shiryawa mutuwa amma ga kina baya baya akan abin da ya shafi addini abin da ya shafi karantarwa addini in harkar rayuwa ce daga nan zaki iya bugawa ki kada ki tafi ko ina ne bacci da matsala amma zo ki zauna ki saurari tafsirin awa daya ya ga gare ki zuciya ki ba ta iya amma in ina ne zaki iya kauda ki tafi a cikin rayuwa ba wani matsala yanzu ka duba misali alakan mu da karatun boko misali kaga idan ka ce ana yin shi dan kowa zai zo a lokaci baka bane ba aikin gwamnati kowa ba lokaci yake zuwa ba kowa yana guje-gujen cewa kariye yi reta yanzu ka wuto kare 7 da rabi misali da rabi ko da minti 40 ko da minti 45 kaga yanda ake hada gosulu a cikin garin nan mutane kowa hankalin shi ba a cikin shi ba saboda kariye litti dan Allah haka muke an zama wajen sallah alaƙar musalla ta da irin wannan matsayin da wannan aiki ke da cikin zukatanmu wallahi akwai matsala yanzu daga nan wani zai taso daga birni wataƙila sai ya dangana nan jami'ar da magana duk tazarar nisan wajen nan bai gani yaumiyyar kullum sai ya zo a ƙadarta a ce misali a ce sallar juma'a ce zai riƙa zuwa a sai misali yana yin kullum sallar juma'a sati sau ɗaya can zai an takura mutane an tura mutane abinda ba su iyawa ba ka wani ba za ka zo neman duniya za ka tsaya ɗan awa nawa za ka ɓata baka damuwa misali yanzu ka ta yi amsan salari ɗinka ko da maka mutu ka je ka iske taron jama'a haka za ka yi haƙuri baka jin wahala saboda kana tsammanin abinda za ka samu za ka bi layi ku yi rikici da mutane a tare jijiyoyin wuya a yi duk abinda za a yi saboda duniya kake nema amma ku zo masallaci liman ya kara minti uku minti hudu minti da kurka jaje cewa liman nan busu kiyaye lokacin sallah a can za ka je ka heka je ka wuce a can billahi yanzu akwai masu muni akwai wanda zai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku su kawai samu amma bai gajiya gobe ma ka ce an fara kuma zuwa zai amma abin da ya shahi addini to a wannan ɓangaren kuma la abin da sha addini to anan za ka ga mutum kasawar shi da jaje da nuna cewa ban na iyawa amma in ɓangaren abin da ya shahi rayuwa ne ka Allah kiyaye to alaman cewa bawa ya samu ishra'u sadr zuciyar shi ta bugu karban dokokin Allah ya zamanto a cikin tsarin rayuwar shi akwai at-tajafi 'an daril ghurur yana nisantar gidan rudi duk wata fitina ta rayuwa yana kokarin nisantar ta gurgurdan hali sai yake cewa wal inabatu ila daril khulud sannan kuma da karkata zuwa ga gidan dawwama kullum me yake tunawa yana tuna lahira me zai samu me zai aikata Allah ya yarda da shi me zai aikata ya samu gida hutu a cikin kabarin shi me zai aikata ya samu gida aljanna gobe kiyama wannan shine alamar mutum na gari mutum mana garci wanda yake da at-tajafi 'an daril ghurur sannan kuma al inabatu 'an daril khulud ya nisantar duniya fuskantar lahira muna fata ubangiji subhanahu wataala ya tirsasa sadakarmu akan bin ababen da su ne za su zama tumar a matsayin tsira amma tabbas akwai matsala yanda muka fifita rayuwar duniya da muke ji da ita wallahi a addini ba haka nan bane ba in dai dai mu samu duniya to za mu iya komi daga mutum ya tsaye ya arare zai tsaya ya wuni a cikin azumin da ake yana malam zo duba wannan sunan kasuwanci wacce zo duba ai wannan abin yana da kyau kaza 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 inda tsayin shi aka yi aka ce karanta Qur'ani izi daya a inda yake anan ta zai bi iya rana za ka kashe shi amma da yake duniya zai samu to bai damuwa ba halar ka nemi duniya ba amma kar ka fifita abinda aka halicce ka dan shi ka fifita shi akan wani abin da yake mai gushewa ne mai karewa ne idan to kawai hammuka duniya burin da kai kawai duniya wannan shi yau a cikin rayuwar yau daga kada tasarrufin rayuwar mu gaba daya kawai duniya ce muka ba gaba gadan gadan abin da ya shafi lahirin sai dan abin da ba a rasa illa man rahima rabbuka wa qalilun ma sai wanda Allah ya yi wa rahama da daidai ku daga cikin bayi da ana ta kokarin aje ayi wane ne ayi kaza duka abin da ya shafi duniya ce kuna ga an suka karanta za ta zama dipite ko ya zama dipite ko ya zama minister ko ya zama DG ko ya zama wani ma'aikaci kaza ko ya zama wane ne da sauransu duka me yake bizi a ana duba duniya ce kai mukarana kai kumfari tsakanin makarantun da muke zuwa na boko da makarantun da muke zuwa na islamiya kiyaye lokaci ya gagare mu a cikin makarantu na koyon addinin da shi ne sababin samun tsira mu gobe kiyama ba kulawa haka a bangaren uwayen su ma kulawa ɗiyansu a kan su ta yi su yi karatun addinin ya gagara idan ka ga uwa ta rikice uba ya ɗimauce to yaro ba ya zuwa da kwalli a makaranta yawa wani abu ne wanda in ka gama abin da kake daga can ka kai billahi alazim akwai yaran da su ne suka sa kansu makaranta ba uwayensu su ne uwayen kawai aje a boko ɓangaren abin da shi addini wannan shi kuma shi ne abin da zai gyara a irin shi ne za ka kankashe ‘ya’yan da za ka tarbiyyantar da su ka tarbiyyantar da gangan jikinsu ka ba su ilimin da ya kamata na ɓangaren rayuwa su samu aikin da ya cancanta amma sai ka ga ƙarshe ke a walaƙance a matsayin ki ta mahaifiyar shi uban shi a walaƙance a matsayin shi na mahaifiyar shi ba ku koya mishi ba sanin girman mahaifa bai karanta Qur'ani bai karanta hadisi bai san kimar uwaye ba zai je daga shi sai matar da ya aura sai ƴan uwan matar shi su za a riƙa yi wa hidima duk wahalar da kuka sha ya karanci duniya ya samu matsayin da ya samu ga inda ke hidima can ku ya ƙare haka yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ba ku karantar da shi ba ba ku koya mishi addini ba kawai duniya kuka ba shi kuna tsammanin wannan shi ne cinyewa ƙarshe sai a wayi gari bai san ƙima kuma ya zo ya gaida ku ne ga gare shi ko kuma ka ji mata tana a mata tsaka ko mahaifiyarka ko wani ka zaɓi ɗaya wasu maganganu na jahilci da rashin sanin inda aka rusa a rayuwa me yasa ake samun su ka ji namiji iya furta irin waɗannan maganganun rashin samun tarbiyya ne lokacin da yana cikin kurce shi bai samu tarbiyya ba ba a karantar da shi kimar uwaye ba a karantar da shi kimar uwaye ba bai sani ba da haka ku da kanku kuka yi rami kuka binne kanku da kanku ku tsaya wa ɗiyanku su karanci addini ku tsaya wa ɗiyanku su koyi alƙur'ani wannan zai sa su kimanta ku su rayu a cikin mutunci amma kin aiki yaro an karantar da shi duniya ƙarshe ya za a samu aikin da zai samu ya zama to fasiki ne marra mashayi ne marra mazinaci ne marra me a wani rayuwar shi me a wani rayuwar shi me a wani abin da karanta me a wani abin da zai samu dai dan wani yanzu irin kalubale da muke ci a cikin kasar nan misali da wahalhalun da muke sha ai mu ne sababin can wahalhalun da muke ciki ba mu tarbiyyantu ba hakikanin al'amari tun daga kasan mu har sama ba mu tarbiyyantu ba wadewa kanmu gaskiya rayuwa ce muka dauka kawai abin da yake da alaka da duniya sai muka komo a yau kowa yana wayo Allah ba tarbiyya da sunan karatun boko da sunan wane ne ka da hijabi a kawo sallah kafin jami'a ka koyi zinace zinace kafin jami'a ka koyi shaye shaye kafin jami'a ka koyi kare kare ka shiga sandika ƙarya zalla da yaudara da cin amana da shi kuka iya yanzu yau ka zama kai ne shugaban kasa ko kai ne kaza ko kai ne kaza ko kai ne kaza aka tashi dama tarbiya ce wanda kasar ka ita ta baka shi tun kana dan karrami haka girma kake wannan matsayi shi yasa idan ana ilimin kasashe na baya a duniya dole a ilgamu a ciki ko ba abinda zai hana a fasa ilgamu a ciki inda za mu dawo akan wani tsari da muke ciki kasa 189 na da tara nan kullum Niger ce ba fata bane ba abinda tsarin rayuwar da muke sama ne yake tabbatar da haka nan kaga na farko dan Niger bai da kishin kasa mafhut sani ba a cikin system din karantarwar ne ba a sa shi dai akwai matsala za ka kahuri yana kaunar kasar shi amma mu anan babu zancen kaunar kasa babu shi saboda idan mutum yana da kaunar kasa to zai yi koda babu Allah a cikin rai shi zai yi aikin da kasar za ta shaida cewa wani ya yi aiki ya taimaka wa kasar shi sannan kuma abu na biyu abinda ke sa mutum kasa ta ci gaba shine tsoron Allah to kuma irin wannan tsoron Allah da zai hana mu yaudara da ha'inci da cin dukiyar mutane da karkata akalan abubuwa shi abun mu da wannan tsoron Allah imani ne kawai wani jigari jigari imani gashi nan gashi ka kamar shi kai baka ce mutum ka huri wani baka ce mai imani bane shi gashi nan fi manzila bayin manzila tai dan haka wajibi ne mu gyara mu dogara ga Allah subhanahu wataala haƙiƙanin dogaro mu mai da al'amuran mu zuwa ga Allah a lokacin ne to kan za mu taka wani matsayi a cikin rayuwar matuƙar ba mu yi haka ba to za mu ci gaba da dawwama a matsayin kaskantattu sannan aya ta gaba Allah yake cewa qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fa sawfa ta'lamun man ya'tihi 'adhabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adhabun muqim sannan anan Allah yake cewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kun ka wadi musu ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan abin da kuke kai bi ma'ana ku tsaya akan halin ku da kuke na kafirci da jahiliya ana karanta muku qur'ani ana karanta muku hadisi ana karanta muku azza amma kunnuwa ku sun kekeshe ba sa saurara to ku zauna haka i'malu ala makanatikum inni 'amil ni ma zan ci gaba da dawwama akan halina na imani da Allah da jayuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma karshe fa sata'lamuna za ku fahimci cewa waye man ya'tihi 'adhabun yukhzihi waye wata azaba za ta zo a nan gidan duniya ta kaskantar da shi kuma an gani adawa Allah ya musu samu da Allah ya musu mutanen annabi wani Allah ya musu haka Allah ya kaskantar da su Allah ya dora musu yunwa Allah ya dora musu fari Allah ya dora musu cututtuka a dalilin fardarewa Allah subhanahu wa ta'ala da suke fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabun yukhzihi a nan gidan duniya wala dantar da kai a kaskantar da kai a nuna ba kowa ne kai wannan akan tsarin al'ummomi kuma a karan kan mutum shi kadai duk mutumin da bai bi Allah ba wallahi kan ya kai karshen rayuwar shi sai Allah ya nuna mishi ba kowa bane shi wannan kaskancin sai Allah ya rubuta a fuskar shi kowa ya gani sai ce kuma wa yahillu alayhi azabun muqim sannan kuma wata azaba azaba wata kasance ta wuta mai tsanani za ta tabbata tsakanin ni da ku biyu ana za ta tabbata a gare ku ku ci gaba da kafircin da kuke yi wannan kamar gatsi ne wani kaza kaza da an ce ka bari ka iya ci gaba da abin da kake yi to irin wannan aya kuma ta mai mutu a cikin alqur'ani wurare da dama annabawan Allah in suka zo suna wa'azi suna wa'azi suna wa'azi kamar can cikin suratul an'am Allah yake cewa qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun ku aikin ku aka abin da kuke kafirci kuka zaba ko to ku ci gaba da yi za ku fahimci cewa waye Allah zai mishi kyakkyawan karshe tsakanin ni da ku kusan cewa kuma karshen azzalimi baya kyau haka Allah yake cewa a cikin suratul tauba وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون اتقن سوره هود لوكتين ده النبي نوح عليه الصلاه والسلام يجا سكجا قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون suka ce ya nuhu ka ja mun ja mun yi jayayya mun yi kaza yanzu kawai ka zo mana da azabar da kake ciya akwai ta zo ta yi daidai da mu mun yalla to kahin zawar azaba suke cewa shi annabi yake ce musu ya qawlu ya ku mutane na i'malu ala makaratikum ku je ku ci gaba da dawama akan halinku da aikin da kuke aikatawa sai ka musu yi tambayar shi in muka ci gaba da abin da muke yi kai ko me za ka yi yace yace ni ma inni amil zan je in aikata abin da nake kai na tayyata Allah da tauhidi sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi asannu za ku gane waye wata azaba za ta zo ta kaskantar da shi a nan gidan duniya sannan kuma wa man huwa kadhib waye makareci tsakanin ni ko ku karshe Allah ya nuna ko bai nuna ba Allah ya nuna yazo yana kirkira jirgin ruwa suke izgili gare shi yana ce musu in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim hatta idha ja'a amruna wa farat an-nur qul lahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala arkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim har zuwa karshen labarin da Allah yake badawa Allah ya kaskantar da waɗannan mutane ya tsozar da su ya hallakar da su suka zamanto labari ga waɗanda suka biyo bayan su dan haka abin da ke kan mutum mai imani ya tsaya mota wa Allah subhanahu wataala yanda kake ji ana bada labarin waɗannan mutane sai ma haka za a zo a bada labarin kwata rana haka za a zo a kamar ba a yi ki ba kwata kwata yanda aka yi duniya babu ke ba a san ki ba ba a san labarin ki ba ba a san wace ce ke ba yanzu aka zo aka yi ki aka san ki aka san kaza za a zo a yi wata ranar da babu ke kin bace bat kin koma ga Allah subhanahu wataala babu ke babu labarin ki kuma za a komo kamar ba a taba yin wacce yar wani ba da kake ajiye hankali ki bauta wa Allah subhanahu wataala ki samu gidan aljanna wannan shine ribar rayuwar ki da fatan ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka saurara insha Allah ta'ala kenan anan zamu dagada sai a gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu kenan insha Allah zamu dasa daga inda muka tsaya a yau mun tsaya aya ta 40 daidai kenan zamu tashi aya ta 41 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali